Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2225 sai kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko VOA Africa zango na 102.5 duka a jamhuriyar Niger kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Alheri Grace Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku da kuma gabatar da shirin namu na yau Talata 17 ga watan Afrilu shekara ta 2018 inda yanzu agogo mu a nan Washington ke cewa karfi 4:01 na safe. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Wani gidan talabijin dan gwamnatin kasar Siriya ya ce kwararru daga kungiyar da ke sa ido akan makaman guba ta kasa da kasa sun shiga birnin Duma a kasar Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakuncin Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe da safiyar yau Talata dan ganawar kwanaki biyu. A kasar Myanmar kuma shugaba Win Myint ya sanar yau Talata cewa yayi ahuwa ga fursunoni 8,500.
Kanin labaran kenan, batun harkokin siyasa da shirye-shiryen zabe da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tabo a Ghana wasa da takwararsa ta Burtaniya Theresa May ya dauki hankalin masu kula da lamura.
Anya mai girma shugaban kasa yana son shugabancin Najeriya din nan kuwa ba wasu ne suka tilasta masa wanda ba zai iya ce musu a'a ba a girar da ido Sunday Trust ranar 6 ga watan February 2011 sanda ke takara a CPC ya ce shi tam ɗaya zai yi tak.
Sai kuma jamhuriyar Niger inda hukumomi suka dauki matakin shawo kan bullar zazzabin lasa da bera yake yadawa.
Cikin mu ɗaya ne wanda zai tashi da safe ya ce kusu bai fada cikin abincin shi ba. Kina akwai babban matsala. Da gauga a waye ma mutane kai. Da gauga a nemi maganin kusa nan akwai shi a sanya.
Safinatu Sudangi za ta dora hirar da shirin noma ya kwaso makon jiya kan noman zamani. Mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aikowa ta hanyar email amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani gidan talabijin dan gwamnatin kasar Siriya ya ce kwararru daga kungiyar da ke sa ido akan makaman guba ta kasa da kasa sun shiga birnin Duma inda ake kyautata zaton harin da aka kai wajen wanda ya kashe mutane da yawa a farkon watan nan na guba ne. Nan take dai ba a samu wani mai da martani ba daga kungiyar da ake kira OPCW a takaice. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta zargi Rasha da yunkurin hana kwararrun yin bincike akan mummunan harin da aka kai a Duma kusa da Damascus, abin da ya ƙara dagula al'amura ya kuma hana kwararrun gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Ta yiwu Rasha ta yi haka ne saboda ta gano cewa idan wurin da aka kai harin ya daɗe ba a yi bincike akan sinadaran da ke wurin ba, to za su fara gushewa, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert a lokacin da ta yi bayani a gidan talabijin ɗin Alhura. Ita kuma Rasha ta ɗora laifin jinkirin da aka samu akan hare-hare ta sama da Amurka da Faransa da kuma Burtaniya suka kai a cibiyoyin haɗa makaman guba guda uku na Siriya ranar Asabar ɗin da ta gabata. Mataimakin ministan harkokin wajen Rasha Sergey Rybkov shi kuma ya ce kwararren ba su samu damar shiga wurin ba ne saboda ba su samu izini ba daga hukumar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya karɓi bakuncin Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe da safiyar yau Talata don ganawar kwanaki biyu. Fadar White House ta ce tana sa ran tattaunawar za ta yi tasiri sosai. Da take magana da manema labarai daga cikin jirgin shugaban Amurka Air Force One zuwa jihar Florida, sakatariyar yada labaran Fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce tattaunawar da za a yi tsakanin shugabannin biyu za ta ta'allaka ne akan shirye-shiryen ganawa da Koriya ta Arewa da kuma batun cinikayya. Trump da Abe ba bakin juna bane. Prime Minister Japan shine shugaban wata ƙasa da shugaban Amurka ya taba ganawa da shi ido da ido, ya kuma yi magana da shi a lokuta da dama. Trump da Abe na da babban kalubale da ya shafe su batun Koriya ta Arewa wadda ke shirin makamai masu linzami da na nukiliya da suka sabawa takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Myanmar Win Myint ya sanar yau Talata cewa yayi afuwa ga fursunoni 8,500 Wannan matakin ya zo ne daidai da zagayowar sabuwar shekarar gargajiya ta kasar Myanmar. Wani mai magana da yawun gwamnatin kasar ya ce ahuwar da za a yi za ta shafi ƴan kasashen ƙetare su 51 da kuma mutane 36 da wata kungiyar sa ido wadda mazauninta ke Thailand ta ce fursunonin siyasa ne. Wannan umarnin bai shafi wasu ƴan jaridar Reuters su biyu ba da ke fuskantar tuhuma akan mallakar wasu takardun bayanan sirri na kasar. ƴan jaridar na hada rahoto ne akan mummunan farmakin soja da aka kai a jihar Rakhine wanda ya sa ɗaruruwan musulmin Rohingya tsallakawa zuwa kasar Bangladesh tun daga watan Agustan shekarar da ta gabata. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Michael Cohen da dadin lauyan shugaba Donald Trump wanda ake bincike yanzu haka akan yanayin harkokinsa ya bada shawara game da batun shari'a ga wani mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin din Fox News mai suna Sean Hannity daya daga cikin sanannun masu goyen bayan Trump a kafafan yada labarai. Wannan bayanin na ba zato ba tsammani ya zo ne jiya Litinin a lokacin wani zaman kota a birnin New York inda lauyoyin da ke kare Cohen da Trump suka nemi izinin gano ko dabban shafuka daga takardun da jami'an hukumar FBI suka kwato daga hannun Cohen a makon da ya gabata za su samu kariya ta wajen saka yasa a matsayin sirri na tsakanin babban lauya da wanda yake karewa ko a'a. Alƙalin wata kotun gunduma a Amerika Kimber Wood ya nuna alamun yin watsi da wannan batun yana mai cewa zabi guda ya rage shine kawai a wakilta wasu lauyoyin da za su ware takardun sirri gefe daya kuma kotun na iya sa wani lauya na daban ya taka rawa wajen tantance ko waɗanne takardun ne masu gabatar da ƙara za su iya dubawa ko ba za su iya dubawa ba.
Maryam Dauda ta karanto labarai. Bari mu faro takwan da batun harkokin tsaro a Najeriya inda rundunar ƴan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da rasuwar mutane 8 a wani sabon rikici tsakanin Fulani da kabilar TV a kudancin jihar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta hada mana.
Yankunan da rikicin ya shafa sun hada ne da wasu ƙauyukan ƙananan hukumomin Awe, Kiana, Obi da Doma. A cewar kakakin rundunar ƴan sandan jihar ta Nasarawa Idris Kennedy, jami'an su na kokarin samar da zaman lafiya musamman a yankunan da aka samu tashin hankalin.
Idan da mamiya mun kwantar da wannan da an gargadi mutane wanda suke aiki kafin koma gidajensu. Bayan cikin nan da aka yi a yalwata ne da aka yi wa kwanan ba su wajen ya sake rube. Sadai muna ya kace kokarin mu don ganin da za ya wani ne shi commissioner namu na nan na Kwajia ya samu ya shiga tsoron wuraren da abubuwan nan ke kuma a gan wani mataki za a dauka sannan sake tura jami'an tsaro da
shi. Amma akwai jita-jitan cewa an kashe mutane sun wuce 30.
Gaskiya a to now mun samu report dai da ya 8 is 8.
Mutum 8 kenan.
Shugaban kungiyar matasan TV a jihar Nasarawa Peter Ahemba ya ce fiye da mutane 100,000 ne a yanzu haka suka kaurace wa mahallansu.
Mun samu mutane 28 da al'umma Fulani suka kashe a ƙauyukan TV daban-daban. To yanzu haka harije an samu gawake 8 da an kwace a daji. Mutane fiye da 100,000 yanzu haka sun gudu suna gudun hijira wasu ma ba su samu su fita ba har yanzu suna daji.
Kai batun cewa Fulani ne wani tabbaci kuke da shi?
Wanda sun gudu sun tsira sun gan su. Su kuma ce tun da aka kore su a Benue dole al'umman TV jihar Nasarawa ma za su tashi. Wato wurin kasansu na abin da su zufa da kenan. So muna da tabbacin cewa Fulani ne sun yi ba wani mutum ba ne. To a yanzu haka dai ba ma jama'an tsoro ba ma a wuraren.
Shi ko shugaban kungiyar Fulani ta Miyetti Allah a jihar ta Nasarawa Muhammad Usaini cewa ya yi.
Akwai wani mai suna Yahaya a Gidal, Goloma area a Kiana local government. Shi ba sai suka zo daga Benue sun zo sun attacking naji suka kashe shi suka ɗiba shanun shi gabaki ɗaya. Akwai wani mai suna Zakari yana kan mashin nashi ya goyi ɗan uwansa suna tafiya a shi biyu suka kare su suka harbe ɗaya ɗan uwan shi suka kashe ɗaya ya gudu ya tsere. Gaskiya tun da aka kashe mana mutane 10 nan wanda suna tafiya Benue nan tun lokaci ne idan waɗansu dole ya baki. In za mu yi ma juna adalci shugabannin kibaben jihar Nasarawa
su dama yan Benue su daina shigowa na Sarawa State suna harbin mutane mu suna kakewa suna kwashe musu dukiya.
Shugaban kabilar Alago daga Kiyana Musa Dan Azumi Omaku yace samar da jami'an tsaro a yankin zai taimaka wajen dawo da zaman lafiya.
Yanzu da nake magana da ke Brake ya kai kilomita 2 daga cikin gari ba zuwa daji. Kuma ina son ga miki gaba daya yanzu da kuma zai gaba daya sun bar daji gaba daya su cikin gari kyara yanzu da mu da ro da muke yanzu da shine a gon gwamnati a tura mana da mai tsoro sun zo su kare mutanen nan.
A halin da ake ciki kuma rundunar ƴan sandan jihar Benue ta tabbatar da kisan jami'an ta guda 4 a wani hari da suce ƴan ta'adda ne suka kai musu a garin Anyibe dake karamar hukumar Logo. A wata sanarwa da kakakin rundunar ƴan sandan jihar Benue Joel Musa Yamu ya aika wa muryar Amurka. Sanarwar ta ce an tura jami'an ƴan sanda yankin ciki har da masu shawagi a sama don bankado waɗanda suka aikata ta'asar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Haka ne shugaba Muhammadu Buhari ya ce batun zaben shekara ta 2019 ba shine al'amarin da ke gabansa ba sabanin yadda wasu ƴan siyasar Najeriya suka sa gaba. Sai dai ƴan siyasa da masu fashin baki a fagen demokradiyyar kasar na bayyana ra'ayoyi game da furucin na shugaban kasan. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana wannan rahoto.
A ganawa da Prime Minister Britania Theresa May a birnin London jeli Litinin, Shugaba Buhari ya ce irin yadda ƴan siyasar Najeriya a yanzu suke kai komo suna zuzuta wutar tsayawa takara a kakar zabe ta baki, shi bai damu da hakan ba. Yana mai cewa batutuwan tsaro da gyaran tattalin arzikin Najeriya sune alƙiblar sa a yanzu. Shugaba Buhari ya furta waɗannan kalamai ne ƙasa da mako guda bayan da ya sanar da ƴan Najeriya aniyarsa ta sake tsayawa takara a zaben da ke tafe na 2019. Masu kula da al'amura da na ganin cewa kalaman biyu daga bakin shugaban na Najeriya na cin karo da juna.
Anya mai girma shugaban kasa yana son shugo tun Najeriya dinnan kuwa ba wasu ne suka tilasta masa wanda ba zai iya ce musu a'a ba ya faɗa, domin a gida ga abin da ya faɗa, a duniya kuma ga abin da ya faɗa. Dole ka akwai wani abu a kasa ɗayan biyu. Na farko ka san a hirar da idar da Sunday Trust ranar 6 ga watan February 2019 da ke takara a CPC ya ce shi tam ɗaya zai tak in an zaɓe shi. Saboda haka saɓanin abin da zai faɗa yanzu ce zai yi, to ko wataƙila ya duba ya koma kan wancan maganar ko kuma yana kallon lafiyarsa. Saboda haka lokaci shi zai nuna cewa shin mai girma shugaban ƙasa wannan abin da yi da faɗa cewa zai ci gaba a Najeriya da zuwa kuma da ya samu shugaban Prime Minister ta Ingila ya ce wannan abin bai dame shi ba, lokaci ne zai nuna kawai mai isa ya faɗa waɗannan abubuwa guda biyu. Shi kaɗai yake da iko da izini da zai iya wani abin da yi domin shi ne ya faɗa. Saboda haka can ya ce zai tsaya takara, nan kuma zai ce shi bai damu ba. Saboda haka shi kaɗai ne zai gaya wa mutanen Najeriya me yake nufi da wannan magana.
Malam Bashir Hayatu Jantila kenan guda cikin masu fashin baki a fagen siyasar Najeriya. Ga alama dai wannan lafazi da shugaba Buhari ya yi a birnin London a jiya Litinin na neman jefa shakku a zukatan wasu daga cikin magoya bayansa. Abdullahi Mai Kana Zara wani dan jam'iyyar APC ne a nan Kano.
Shugaban kasa abin da ya kamata yi, abin da ya faɗa a gida Najeriya da ya sauka a birnin London, wannan abu ya kamata ya kuma maimaitawa. Amma ba mu ji magana tana karo da juna ba, wannan sai mu ce ya saki magoya bayansa a cikin ruwa kenan. Ina sa mu a cikin shakku mu magoya bayan jam'iyyar APC, domin wannan yana iya nuna cewa kenan mai girma shugaban ƙasa da yiwuwar idan ya dawo yi reverse.
To amma Shehu Yusuf Kura da ke zama mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa kan hulɗa da kafofin labaru da wayar da kan jama'a na cewa
APC ta yi ce ta ruɗe ta yi mota ba ta da abin yi, don haka tsakanonin APC suka matsa Buhari cewa lallai ya ce zai yi takara, don in bai ce zai yi takara ba to mutane da yawa yanzu suna fita daga APC kuma PDP suke dawa. Saboda haka shi Buhari abin da ya faɗa a Theresa May shi ne ainihin gaskiya cewa ni fa ba da so na ayyana ba, ni abin da ya sa na ayyana saboda ƴan jam'iyyata sun damu da in bayyana shi ne na bayyana. Saboda haka don haka muke cewa a jam'iyyance mu jira tukunan mu gani Buhari ne ɗan takarar APC ko kuwa wani ne, sannan ne PDP za ta yi magana.
Kenan ku ba ku yarda ma da wancan lafazi na bayyana aniyarsa ba kenan ta tsayawa takarar zaɓe?
To ai gashi ya je ya faɗa uwar gidansa cewa siyasa ce ta yi kamari, don haka ni na fito na faɗa ba san ma abin da zai ga Trump in yaje ba, nan kuma wata magana ce da ita ma sai mun tsaya mun ji.
Kalaman na shugaba Buhari a London na zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran zai ziyarci shugaba Donald Trump na Amurka a ranar 30 ga wannan wata na Afrilu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To bari mu rufe taskar hotunan namu da batun kiwon lafiya a jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka dauki matakan kare al'umma daga kamuwa da zazzabin lasa biyo bayan bullar cutar a makwabciya Nigeria. Wakilin Musulmin Muni Barma na dauki da karin bayani.
Dama tun a kwanakin baya hukumomin kasar Niger suka gargadi jama'a cewa su guji mu'amala da beraye ko gafiya, kurege da makamantansu don kaucewa harbuwa da kwayar masasarar lasa, wace kwararru suka bayyana cewa cuta ce da akan dauka ta hanyar waɗannan halittu da ke rayuwa wuri guda da ɗan adam. Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara da ke bayani akan wannan annoba da a yanzu haka take damun wasu ƙasashe makwabta irin su Najeriya, ya tabbatar da cewa har izuwa yammacin jiya 16 ga watan Afrilu ba samu bullar wannan cuta ba a nan Niger.
Wannan cuta ka san da ta shigo makwabtanmu, mun doki matakai, to da ikon Allah dai wannan kasar ba mu same ta ba, wannan cuta ba mu same ta nan cikin kasar mu ba. Mun dai doki matakai, an sai magani, an doki abubuwa na kare mutane, Allah ya tsaida ta dai can inda an same ta. Har yanzu ta shigo nan, kuma ba mu hatar da ta shigo nan cikin kasar mu.
Tunda dai kungiyoyi masu zaman kansu suka fara gargadin hukumomin kiwon lafiyar al'umma akan bukatar su hada kai da takwarorinsu na kula da lafiyar dabbobi a yaki da wannan cuta. Madam Amina Hashim na daga cikin masu irin wannan tunani.
Cikin mu ɗaya dai ne wanda zai tashi da safe ya ce kusu bai fada cikin abincin shi ba. Ka gani ko kenan akwai babban matsala. Kenan wannan wurin kuma ya kamata minista mai kula da kiwon lafiya ya kula da ya samu haɗin kai da ƴan Elibashi. Su ga menene ya kamata a yi. Da gauga a waye ma mutane kai. Da gauga a nemi maganin kusan nan akwai shi a sanya.
Gudunmuwar jama'ar gari wani abu ne da ake ganin zai yi tasiri wajen cin nasarar yaki da masasarar lasa. Dalili kenan da wasu ke cewa akwai bukatar hada matakan gargajiya da na tsafta.
In gari ka shanya, in menene kuma muna ƙara gargadin mutane cewa da abincin da ka kula da shi. Ka kula da shi a neman makwabtaka da musoshi duk don wani maganin kusa banza ne. Sai dai kuma su ma musoshin wata matsala ne, in kai makwabtaka da musoshi wataƙila wani abin ya rage.
Watanni kusan biyu kenan da ma'aikatar kiwon lafiya ta kafa wani kwamitin sa ido da har hada bayanai a sha'anin kiwon lafiya domin samun cikakkiyar masaniya akan abubuwan da ke zuwa suna zauwa a wannan fanni. Abinda ake ganin ya taimakawa matakan rigakafin da aka shimfiɗa. To amma kungiyoyi masu zaman kansu na ƙara kira a ci gaba da ayyukan faɗakarwa ta hanyar sakonni a kafafen labarai. Sulaimani Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
Kwa gaida dukan wakilan namu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo muke cewa karfe 11:18 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Safina ka sada su dan gizan gabatar daga nan sashen Hausa da muryar Amurka. A makon da ya gabata mun yi alƙawarin kawo muku ƙarshen tattaunawar da wakilin mu Saharaddin Sani Funtuwa ya yi da Alhaji Magaji Abudu Tsamma, wanda ya yi bayani akan noman zamani. Ga ci gaban tattaunawar tasu.
Da sokin noma da ka samu wuri ko ya yake, ko da ka samu wuri in ya kai like 200 square meters, za ka rasa yana bin na goyar wannan abin da ba ta ci goyar 100, to ko da hannu za ka ba shi ruwa, da hannu za ka yi bado akan kana zuba mai shi, kana sa mai takin dabbobi, har Allah ya ji mace kai lokacin da za ka fara cin gaje shi. Saboda shi noma wannan namu na haji ake yi, in ba ka da taki ba ka da halin daji, gaskiya da wahala.
Duk kana ta zayyana irin rashin taki kenan, ya irin dangantaka ku take da gwamnati ko akwai wani
tallafi da yake dan shigo ku haka ganin cewa muna ganin kamar gwamnati tana tallafa mu wasu manoma
sai shiga ta kuke ba ko ina noma amma daga sai kake gwamnati ba ta bani ko kwara guda daya ba
baka taba nema ba
to ai neman ne ka zo ne a lokacin da ba shi kokarin su abin ina ganin kila bai abinda gwamnati ke mantawa shine Allah ya samu ku zuwa wurin raba abin nan wani ke noman nan ba shi ake ba takin nan to sai ka gani mai sarwa ta da dabawa takin da ba za su bani takin sun yi ba dabawa bane ba to haka ma dutsa zaka raba takin su ne ba ka baka ciki ba to kuma ga wani abu ne wanda in Allah ya rufa maka asiri sai ka dinga gwamnati za ta samu dai ka tsaye da mutuncin ka
to ya irin waɗannan shirye-shiryen da zaka ga gwamnati tana gudanarwa irin na ga kamar manomi ne kai babba irin noma irin nasu anko bora da dai makamantan su ba ka da sha'awa a cikin shi ne
ba sha'awa ke bani a cikin shi ba wani abu ne wanda kaga akwai abin da na sa gaba kuma shi anko bora ran ka an so zaka ne mutane ne ka ba suna noma suna kawo maka kana dora kana kar dora maka na wani aiki babba ko ina wanda da fara haiz banka inda nake so ba kaga yanzu misali ga wata yi kokari yanzu kamar green house sun sa mun san green house ne zasu Nigeria wa zero duki zasu ba su ko sai green house ne mun da matsala babba wanda kai zaka noma tumatir ne zaka ana sida shi zaka je supermarket da farmers market din sai da kilo 1000 ko ba zai shi kuma 400 ba kuma sai su a shika hanka sai ce ka dawo bayan sai ya ba kuɗi kake a sai maka yarilla sai aka maka to kaga irin da a ce gwamnati ba za ta kula mu manoman da muke noma abin nan an sai farmers market a bayan birane sai amma manoma aka ba shagunan nan sai koko yan kafin aka ba shagunan nan to ina za a samu a ce gwamnati zo ta yi misali farmers market din a ce mu za a dinga ma ita mu mutum manoma irin to kaga abin da zai zo mutane sauki saboda misali in kai karwa da gonarka kana zuwa ka tada ma mutanen nan sa ya kan 400 ina rike shagon nan sai ka shiga 600 ka kai mutanen sa mutum da akwai abubuwa da dama wanda zuwa ta abubuwan to amma gaskiya ana inda kamata a ce abubuwa sun iske ba su bukatar su ji iskewa ba
to yanzu in kamar aka ce ka bada shawara to akwai wani kiran ko jan hankali da zaka yi na ganin cewa ku ne dai waɗannan manowa kuma kuna yin wannan noma kowa ya san gonaka
ba shakka eh to kadan da magana sanin gowa da ni a ta university ta rudan ma tana kama ya san gonaka
to akwai suna a gonar daka
to su wanda mai engine farm da mutane da za su tafi Bauchi IT da sauransu da cikin kunci Allah da budon su sai akwai kifin nan akwai shanun nan to duk yan lafa za su zo wurin nan a wani suke forestry za su wurin akwai orchard to dai mu ta kwashi komi da komi hata dalibai muna amsa da jama'a IT din su ba su garin kuma kuma jami'o'i ko short zan ba gwamnati ya kamata su zo ta diba ta gani shin tarafi take badawa shin su ya kamata tallafin yana zuwa yana iska mutane kamata a ba su ko kuma su kwashe baba dai kenan ne biyu kuma ina ƙara ba gwamnati shawara cewa wannan gari yanzu ake yi ba ƙaramin abu bane ba saboda idan aka samu mutane matasa da su shiga cikin wannan abu ba da alheri bane ba maza da idan marmarin da ba za ta banki bana ba dan muna shawara mu yanzu gaba hawaji mu mara idan zuwa ka sauwace mu gama ce da gida hawaji mu mara ka sauwace to ga wani abu ne wanda yana da akwai aiki ne babba babban Allah ya ce in kuce an zaka samu ranka hakuri ka rabi a hankali har Allah ya sa kai ga cikin inda kake so kai matasa kan za su mai da hankali ga haka noma gaskiya ba karar abu bane ba sai dai shi noma na damina wannan sai an yi hakuri so da bai zama dole ba abin da ka sa yau za ka yi ka faɗi gobe kana yi kawadi wani kuma kai ka samu riba to kawai zakai na farko ka sa kawadi take ce a bana tsarawa
to kuma irin gonarka Alhaji Magaji yanzu kana da kamar matasa ma'aikata nawa a wannan gona
matasa ma'aikata ai kamar guda 15 ina gani a gonata
kuma da kai kake musu albashi
nake musu albashi ina albashi gonata saboda dan gurin makare in saba albashin nasu akwai wani investment da ke wani galan na Abuja za ka ba su kuɗi kamar misali na sa miliyan 1 a wata ga sa ba naira 240 a shekara guda to kaga ina ba ni 2 a shekara guda na sa miliyan guda kai fa ni miliyan 200 kenan to cikin da cikin ko da abban wata ni ma sai in albashi
na'am
da amma da aure ni ma sai in albashi da gora
to Alhaji Magaji Abu muna godiya da wannan lokaci da ka ba muka tattauna da kai
tattaunawar da Zaharuddin Salifu Tuwa yayi kenan da Alhaji Magaji Abu Dutsen ma akan noman zamani da fatan an ƙara tattaunawar tasu masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin Zaharuddin Sani Funtuwa da kuma Julie Lazarus Creation wanda ta haɗa mana sauti ni Safiyatu Sada Sodengi ke cewa a huta lafiya.
Ga gaida sarauniya na duki tsohon ciniki sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farkon haɗin gwiwa ne daga Malam Muhammad Damba da magaji Allah Saka tashin magarya Kumu da Malam Husaini Dango ta Karasuwa da kawo mai ruwa Bajoga suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika mun ji cewar shugaban Amurka Donald Trump ya gayyaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zuwa White House. To dan haka sai mu ce Allah ya sa alheri ne. Sako na gaba yace dan Allah ku bani dama domin nuna bacin raina kan rashin tsaron dake addabar jihar Zamfara wanda hakan ya maido da jihar kamar jihar Borno wajen daukar rayukan bayan Allah waɗanda basu ji ba basu gani ba. Da wannan nake kira ga shugaba Buhari da ya gaskauta sakawa jihar dokar ta baci tare da dukkanin jihar da ta kasa tsara rayuka da dukiyoyin al'ummominta daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi a madadin kungiyar muryar talaka ta kasa rishin jihar Kebbi. Salam VOA Hausa, muna fatan taron da jagororin tsaro na nahiyar Afirka suke yi da takwarorin su na kasar Amurka a birnin Abuja zai kawo ƙarshen duk wasu tashin tashina a kasashen Afirka baki daya. Sako daga Alhaji Mele Yusuf Faru jihar Yobe. Ko akwai hasken wata dare abun tsoro ne game da lalacewar da makarantar GDSS mai yama ta yi inda rufin makarantar ya cire silin din makarantar ya rube ya fadi kasa. Wannan ne yasa na rubuto wannan wasika tare da neman agaji ga mahukunta da kuma masu ruwa da tsaki a harkar ilimi a jihar Kebbi da su yi wa girman Allah su gyara mana makarantar sakandaren garin mai yama wato GDSS mai yama domin lalacewar da wannan makaranta ta yi ba karamar barazana bace ga harkar ilimin garin na mai yama saboda ba mu da wata makarantar sakandare bayan wannan. Allah ya sa sakon mu ya kai ga mahukunta. Sako daga Abdullahi Muhammad Miyama da Haddabi Musa Miyama duk a jihar Kebbi. Sai sako na karshe yace garin dadi na nesa a lokacin da wasu jama'a ke dandana roman mulkin demokradiya sakamakon yadda jagororin su suke samar musu da abubuwan inganta rayuwa. Mu wakilan namu a jihar Katsina tun daga dan majalisar mu na wakilai Sani Aliyu Dallami da na dattawa Umar Ibrahim Kurfi basu da wani amfani ga jama'a duba da gazawar su wajen inganta rayuwar mu daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar talaka.
Kaɗan kenan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma masu saurare kuke aikowa ta hanyar email sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu riƙa ta karantowa kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
A takaice Rasha ta yi watsi da zarge-zargen da Amurka da Birtaniya suka yi na cewa masu kutse ta yanar gizo da ke samun goyon bayan Rasha na faɗaɗa kutsansu akan kamfanoni, ayyukan gwamnati da kuma cibiyoyin Amurka da Birtaniya. Mai magana da yawun fadar Kremlin, Dmitry Peskov, ya ce ba mu san dalilin da ya kawo waɗannan zarge-zargen ba. Ya faɗa wa 'yan jarida a lokacin wani taron manema labarai da aka saba yi cewa Birtaniya da Amurka ba su ba da wasu hujjoji ba, ya kuma yi watsi da zarge-zargen a matsayin marasa tushe. A shekara ta 2015 aka fara samun bazuwar kutsen yanar gizo a faɗin duniya a cewa Amurka da Birtaniya, kuma ta yi a ci gaba da faɗaɗa shi don ƙaddamar da munanan kutse. Wannan gargaɗin ya zo ne daga ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka da kuma hukumar bincike ta FBI da cibiyar tsaron yanar gizo ta Birtaniya. Sun kuma hada da ba da shawara akan abin da kamfanoni za su iya yi don kare kansu. Wani gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasar Siriya ya ce ƙwararru daga ƙungiyar da ke sa ido a kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa sun shiga birnin Duma, inda ake kyautata zaton harin da aka kai wajen wanda ya kashe mutane da yawa a farkon watan nan na guba ne. Nan take dai ba a samu wani mai da martani ba daga ƙungiyar da ake kira OPCW a taƙaice. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta zargi Rasha da yunkurin hana ƙwararrun yin bincike a kan mummunan harin da aka kai a Duma kusa da Damascus, abinda ya ƙara dagula al'amura ya kuma hana ƙwararrun gudanar da aikinsu yadda ya kamata.
To, a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da dare ku ji mu da wani sabon shirinmu na ƙarshe a yau kenan, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan abinda kuke so shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar a ganawarsa da shugaban Amurka Donald Trump a ƙarshen wata. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa da rahotannin Muhammad da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara ko tsokaci akan dukkan abin da muke gabatarwa a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter a madadin Maryam Dauda da Malama Juri. Malama Maryam
ba shakka da kuma injiniyan mu
da alheri ke muku fata a hili. Yanzu kuma sai malaman yau da gobe ku kintsa domin shirin matasa.